Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Litinin 26 ga watan Yuni shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanun labarai.
To Murtala, fada tsakanin bangarorin manyan sojojin Sudan ba yayi sanadiyar kisan akalla fararen hula 12 a Darfur a jiya Lahadi. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya tattauna da shugaban Amurka Joe Biden ta wayar tarho a game da halin da ake ciki hayakin da ake yi a Ukraine. Sannan Isra'ila ta yi zargin Iran da auna wasu ƴan kasar mazauna Cyprus a wani harin da aka kare aukuwarsa.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa hukumomi a jihar Sokoto da ke arewa maso gabashin Najeriya sun yi kiran da a kwantar da hankali biyo bayan shakku da aka samu dangane da kisan wani mutum da aka yi zargin ya yi ɓatanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mutum ne wanda yake da aƙida ta kwarai. Wannan magana an kirkira mishi, an jingina mishi ne ba a kan gaskiya ba. Sannan har sallaci na ba mu masallacin mu na shiyanmu na unguwa.
Za kuma ku ji cewa wasu manyan jami'an gwamnatin shugaba Buhari da ta gabata a Najeriya sun soma yawon kamun kafar neman dawwama a ƙarƙashin sabuwar gwamnatin Tinubu. To amma wasu na ganin ba za ta sabu ba.
Ban san abin da suka manta ba, wanda tsawon wannan lokacin ba su yi shi ba, matsayin su na ministoci ko masu ba da shawara ka shekara 8 kana yi, sannan concrete na ne cewa kana so ka sake komawa.
Haka kuma muna nan tafi da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. To amma kafin nan bari mu fara da labaran duniya tukunna.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da subahin wannan rana ga cikakkun labaran duniya. Fada tsakanin bangarorin manyan janar-janar din Sudan da ba sa ga maciji ya yi sanadiyar kisan akalla fararen hula 12 a Darfur a jiya Lahadi, a cewar wani likita a yankin da ke fama da rikicin. Da yake bayani daga babban birnin kudancin Sudan, likitan ya ce fadan da ake gwabzawa a yankin ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula 12 an yala. Amma likitan da ya nemi a saka ya sunansa bisa dalilan tsaro ya ce tashin hankalin ya hana a kai waɗanda suka jikkata asibiti. Mazauna yankin sun faɗi cewa an gwabza fada a ranar Asabar, inda aka kai hare-hare da rokoki da makaman atilari an yala. Birnin Darfur da galibin su ke yammacin yankin iyakar Chadi ya fuskanci mafi munin tashin hankali a fadan da ke faruwa tsakanin manyan hafsan hafsoshin sojin kasar Abdul Fattah al-Burhan da tsohon mataimakin shi shugaban rundunar sojojin RSF da ta musamman Muhammad Hamda Daglo, da dukkanin su ke neman kama madafin iko. A jiya Lahadi, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya tattauna da shugaban Amurka Joe Biden ta wayar tarho a game da halin da ake ciki a yakin da ake yi a Ukraine. Biden ya ƙara jaddada goyon bayan Amurka ga Ukraine, ciki har da ci gaba da bada taimako ta fannin tsaro, tattalin arziki da jinkai, a cewar wata sanarwa da wato fadar White House ta fitar ta jiya Lahadi. Shugabannin sun kuma tattauna akan batutuwan da ke faruwa a Rasha a baya-bayan nan, a cewar sanarwar. Al'amuran da suka auku a jiya sun bayyana raunin gwamnatin Putin, abin da Zelensky ya faɗa kenan a lokacin tattaunawar tashi da Biden. Shugaban na Ukraine ya kuma ce ya zama wajibi duniya ta matsawa Rasha lamba har sai an maido da oda a ƙasashen duniya. Shugabannin biyu sun tattauna a game da hanyoyin da za a kaddamar da tsarin zaman lafiya na Ukraine da kuma matsayarsu a taron NATO da za a yi nan ba da jimawa ba a garin Vilnius a ƙasar Lithuania daga ranar 11 zuwa 12 ga watan Yuni. A gefe guda kuma, Rasha ta ce China ta mara wa shugaba Vladimir Putin baya a ƙoƙarin da yake yi na daidaita zaman lafiya a ƙasar, bayan dakatar da wani yunkuri na yi wa gwamnatin Kremlin tawaye da mayakan Wagner suka yi. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta bayyana cewa China ta ayyana goyon bayanta ga shugabancin Moscow a yayin wata ziyara da ba a sanar ba, da mataimakin ministan harkokin wajen Rasha Andrei Rudenko ya kai Beijing. China ta bayyana goyon baya ga ƙoƙarin gwamnatin tarayyar Rasha na daidaita al'amura a ƙasar, wato lamuran da ke da alaka da abubuwan da suka faru a ranar 24 ga watan Yuni. Kana ya jaddada aniyar China ta karfafa haɗin kai da kuma bunƙasar Rasha a cewar sanarwar. Rudenko ya gana da ministan harkokin wajen China Qin Gang domin tattauna batutuwan damuwa na ƙasa da ƙasa da na yankin da suka shafi ƙasashen, a cewar ma'aikatar harkokin wajen China a shafinta na yanar gizo. Waɗannan labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba Aisha za ta sake dawowa da ƙarashin labaran duniya, to amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. Yanzu haka ana ci gaba da bayyana shakku kan zargin da aka yi wa wani mutum Usman Buda na cewa ya yi ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lamarin da ya kai ga farmasa da duka da kuma ake hasashen ya yi sanadiyar mutuwarsa. Wasu rahotanni da ke fitowa daga baya-bayan nan dai na bayyana cewa gardama ce ta kauri ta fahimtar addini kan neman taimakon manzon Allah, inda aka ce marigayin ya bayyana saɓanin ra'ayi a kan haka, wanda kuma abokin gardamar tashi ya fassara da cewa ɓatanci ne ga annabi. Tuni da gwamnatin jihar ta yi kira da a kwantar da hankali a kuma kaucewa ɗaukar doka a hannu. Daga Sokoto ga rahoton wakilinmu Muhammad Nasir.
Tun lokacin da bayani da kuma hotuna na kisan Usman Buda suka bayyana a kafar sada zumunta ta Facebook, bayanai ke ci gaba da yaduwa, inda wasu jama'a musamman waɗanda suka san shi kuma suna mu'amala da shi ke shakku akan abin da aka ce yayi na ɓatanci ga fiyayyen halitta. Yusuf Muhammad amini ne kuma makwabci ga marigayin.
Ni makusanci ne nake, makwabci ne nake, sannan duk wasu karance-karance na addini tare muke. Mutum ne wanda yake da aƙida ta ƙwarai, wannan magana an ƙirƙira mishi, an jingina mishi ne ba akan gaskiya ba, kuma na san shi akan yana da aƙida mai kyau. Sannan har sallah shina ba mu masallacin mu na shiyan mu na unguwa. Yanzu haka ga mana kwalli police station, an ce wato mun rubu an ba da statement, to daga nan kuma an ka ce an kai gawar tashi matuwari.
To sai dai a can mahotar Sokoto inda abin ya faru, jama'a sun tabbatar da cewa Usman Buda ya yi ɓatanci ga fiyayyen halitta.
Abu la'ayi ya taɓa annabi bai kai la'ayi abu ne kai.
Inda ya suka nan na wurin na Allah ya mu.
Inda ya wata magana na Allah ya kai yanki.
To yin dai muna aiki kawai mun ga cewa mutane duwatsu ɗaya kawai aka ta jewa. Sai mun ce shan mika haura, sai aka ce wani ne kawai wani ya zagi annabi. Daga nan kawai sai mutane duwatsu ko ina duwatsu aka je.
Tare da ragi zuwa goma, dai muka ji hayaniya na tana tashi. Sai muka ji ana kuwa ana mina lahiya na wani na ya baci ga ma'aiki. To muka ce a mika an kai, to sai gaskiya mutanen mu shugabannin mahota sun kaiya kokarin su, na ganin sun bashi kaɗaya. To abin ya yi ƙarfin su an kai. To daga ƙarshe dai aka kashi an ka ɓoye. To shi kasa ajali in yayi babu mahani sai a mutu. Daga ƙarshe dai ana tunanin kowa ana cin mutane ayi sai sai ga shi ɗaya shi ƙuri gudu ya hito. Sai mutane kawai sun ka hau shi.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta bakin kakakinta a Sokoto ASP Ahmad Rufa'i ta ce ta yi kokarin kubutar da shi a lokacin da lamarin ya faru, kuma ta karɓe sa da rayuwa ta kai shi asibiti, sai dai daga baya rai ya yi halinsa.
An samu blessing ya ce mai kuma Yeah,
ita ma gwamnatin jihar Sokoto ta fitar da wani bayani mai kira ga jama'a da a zauna lafiya. Abubakar Bawa shi ne mai magana da yawun gwamnan Sokoto.
A bisa ga shi wannan al'amarin da ya faru, mai girma gwamna a cikin sanarwar da muka fitar ya dubu kacin al'umma jihar Sokoto cewa su zauna lafiya. Dama an san mutanen Sokoto sun zama lafiya, mutanen Sokoto mutane ne masu bin doka da oda, masu kuma sun zama lafiya. Kar ka manta jihar Sokoto kusan muna 18 kawo a duk ƙasa, mu ce mu ne jiha mafi zaman lafiya a duk faɗin ƙasa.
Bayanin da gwamnatin ta fitar kuma ta yi kashedi ga jama'a da a daina ɗaukar doka da hannu. Yanzu dai dangin mamacin na cike da alhini da kuma juyayi akan abin da ya samu ɗan uwan nasu wanda aka zarga da yin ɓatanci ga fiyayyen halitta, kuma nan take aka kashe shi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha ta dawo da ƙarashin labaran duniya.
Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a jiya Lahadi ya yaba da kare aukuwar abin da ya ayyana cewa harin da 'yan Iran suka kai wa wasu 'yan Isra'ila a Cyprus, wata sanarwar da ta fito daga ofishin Netanyahu. Bai ba da wani ƙarin bayani a game da lamarin ba, amma wata jaridar Isra'ila ta yanar gizo Ynet ba tare da bayyana inda ta samu labarin ta ba. Ta ce an shirya kai wani hari akan ƴan Isra'ila mazauna Cyprus a birnin Limassol. Cyprus ta fi wato ta kifirta wani abu a game da sahihancin ko an kare aukuwar wani hari. Isra'ila tana farin ciki da kare aukuwar harin ta'addanci akan Isra'ila a yankin da ke karkashin ikon Cyprus, ofishin Netanyahu ya ce. Isra'ila tana aiki a ko'ina ta hanyoyi mabambanta domin kare Yahudawa, kuma Isra'ila za ta ci gaba da aiki domin wargaza ta'addancin Iran a duk inda ta kai hari, har ma a ƙasar Iran, sanarwar ta ce. A ƙarshe, shugaban ƙasar Lithuania ya yi gargaɗi a jiya Lahadi cewa har idan Belarus za ta karɓi baƙuncin shugaban ƙungiyar mayakan Wagner Yevgeny Prigozhin, to lallai NATO za ta buƙaci ƙarfafa ƙarfin dakarunta a gabashin Turai. Shugaban ƙasar, wanda makwabtansa na ƙasashen yankin Baltic da suka haɗa da Belarus da Rasha, kana wanda ita ce za ta zama mai masaukin baki a taron NATO da za a yi a watan gobe, ya yi magana bayan taron kolin tsaron da aka shirya domin tattauna batun tawayen Wagner a Kremlin, wanda aka kare aukuwarsa. Bayan da Prigozhin ya buƙaci da garinsa su janye a ranar Asabar, Moscow ta ce shugaban na Wagner zai bar Rasha ya koma Belarus, kuma ba zai fuskanci wani hukunci ba. Idan Prigozhin ko kuma wani ɓarin ƙungiyar Wagner ya koma Belarus ba tare da wani takamamman shiri ko manufa ba, wannan na nufin za mu buƙaci ƙara inganta tsaro a gabashin kan iyakarmu, shugaban Lithuania Gitana Nauseda ya faɗawa manema labarai.
A gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Rahotanni na bayyana cewa yayin da hankali ya karkata kan nada 'yan majalisar zartarwa ta sabuwar gwamnatin Bola Ahmed Tinubu a Najeriya, wasu masu neman mukamman ministoci da manyan masu ba da shawara sun soma yawon kamun kafa don samun gurbi a sabuwar gwamnatin, ciki har ma da wasu manyan jami'an gwamnatin da ta gabata ta Muhammadu Buhari. Wakilin mu a Abuja Nasiru Adamu Alhikaya na ɗauke da ƙarin bayani.
Mukarrabin shugaba Tinubu, wanda ya rikon takarar mataimakin dan takara Ibrahim Kabir Masari, ya ce yana da ƙwarin gwiwar za a yi sabon zubi a wajen mukamman. Masari ya ce duk da wasu da dama a tsohuwar gwamnatin Buhari na bin kafa don sake dawowa kan kujera, hakan na da wuya ainu.
Tun kafin a rantsar da sabuwar gwamnati ana gama zaɓe suka fara, da yake muna yan firar dare muna ta ganin fuskokinsu suna ta zuwa, suna ta bin hanyoyin da suke ganin cewa za su iya kai su ga samun wannan nasara ta samun sake makalewa a koma a tafi da su a wannan gwamnati. To wannan kuma wallahu alam ba mu san abin da Allah zai yi anjima ba, amma dai ba mu tunanin hakan za ta yiwu, domin ban san abin da suka manta ba, wanda tsawon wannan lokacin ba su yi shi ba a matsayinsu na ministoci ko masu ba da shawara. Ka shekara takwas kana yi, sannan kuma kai tunanin cewa kana so ka sake komawa irin wannan mukamin, ka shekara 16 kana yin shi. Shi kan jin ganin wanda jama'a suka jefa mukura shugaban kasa da shekara 8, ai kundin tsarin mulkin tarayyar Najeriya ya ce mai je ya huta, kuma ya tafi ya huta. Saboda haka ni da ina ganin dai ina ba su shawara su daina yaudarar kansu, su daina bata ma kansu lokaci, in ma abin kirki suka yi to su bari waɗansu su ma su zo su yi nasu irin nasu abin kirki din.
Lauya mai zaman kansa Abuja Awal Abdulkadir Alba Rudi ya shawarci shugaba Tinubu ya raba gwamnatinsa da jami'an tsohuwar gwamnati.
Mutanen da Muhammadu Buhari ya yi aiki da su, ya tarbiyyantar da su akan a sau maka mara ka je kai abun da ka ga dama, in ka yi mai kyau don kanka, in ba ka yi mai kyau ba ma don kanka, hala sai an je wajen Allah ya kama ka akan abun da ka yi, amma shi ba ruwansa. To duk mutumin da ya tarbiyyantu a haka, kada ka yadda ka ɗauke shi ka saka shi a cikin wata gwamnati don zai yi tsammanin babu wani canji sosai. Ka bar mutane haka a samo wasu su ma su gwada nasu, waɗanda ba mamaki sun fi ka iyawa, sun fi ka kuma ƙwarewa.
in za a tuna dai tsohon shugaba Buhari bai yi alwashin tsayawa mutanensa ba da kai tsaye yake nufin kowa ya debo da zafi bakinsa.
Nobody should ask me to come and give any evidence in any court. Otherwise, whoever it is.
Wanda ya neme ni na ba da wata shaida a kansa a kotu, to kowaye ne ya yi kuka da kansa, in ji Buhari. Tsohon shugaban daina London da wasu mafi kusaci a mukarrabansa, waɗanda in ka gansu a waje, to ba mamaki tsohon shugaban na kusa. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. Masu saurare, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com.
12 na dare za mu fara fita, kuma an yi mana arrangement motoci isassu ina asuban litini kenan da iznin Allah.
Alhazai za su ainihin mike tsaye ko kuma a zaune ko ma a kwance suna ta addu'o'i.
To sai a kasance tare da mu an jima a cikin shirinmu na hantsi, wato karfe 8 na safe kenan a gogon Najeriya, inda za a ji wakilanmu da ke ƙasa mai tsarki da rahotanni kan yadda mahajjata ke shirye-shiryen tsayuwar Arfa ta bana a gobe Litinin, a gobe Talata. Yanzu kuma ga shirinmu na ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan Adam. A yau za mu duba batun wani matashi da matarsa da aka gano ga wasu kwanaki uku bayan mutuwarsu, da ake tsammanin guba suka ci abinci a birnin Abuja. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfili Hashim Gumel. A makon da ya gabata ne aka samu gawar matashi Husainu Lawal da matarsa Fatima a gidansu da ke unguwar Zamfo a Abuja. Da hakan ya janyo juyayen jama'a da tambayoyin neman bayanin sanadiyyar mutuwar. Labarin da ya bazu a kafofin sada zumunta da ke nuna cewa matasan ma'auratan guba suka ci abinci ta sanadiyyar rayuwarsu. Husainu dai ɗaya ne ga marigayi Alhaji Muhammad Lawal Bani Mbaka da ke kasuwar canjin kuɗi ta Abuja. Yara suke manin wata 2 da suka wuce, kuma ya bai yara da su ma ke harka canjin kuɗi cikinsa har da Husaini, wanda aka samu gawarsa da matarsa bayan kwanaki 3 da rasuwa. Yanzu haka dai hukumar 'yan sanda na gudanar da bincike kan mutuwar. Azanta da shirin ciki da gaskiya, babban ɗaga marigayin Muhammad Awal Lawal ya ce yana goyon bayan binciken da ake gudanarwa don gano gaskiyar abin da ya faru da kaninsa.
Assalamu alaikum, sunana Awal Muhammad Lawal. Kuma ni yaya ne ga shi Husaini wanda Allah ya kaddara masa wannan ibtila'i. Yawwa, to Malam Muhammad Awali mana bayani yaya ake wannan, ya kuka samu wannan labari, abin ne ya faru ne?
To ni dai Husaini tare muke zama da shi a office, musamman tunda Allah ya mahaifi mu rasuwa wata 3 da ya wuce. So dukkanin su tare da su muna zama da shi da kaninsa Al-Kumani da kuma dan uwansa Hassan. So amma shi Hassan ya din je Kano saboda matar shi da ta haihu. To sai da shi da Al-Kumani su suke office. To last week ban zo Abuja ba saboda ni ma matata amma ta siya sosai ban samu zuwa Abuja ba.
Wato a tikiti shi dai Husaini ɗan biyu ne yana da Hassan ɗinsa.
Ɗan biyu ne Hassan da Husaini ne.
Eh na. Kuma dukkanin
ne na yi. So da ranar Alhamis, Husaini ya buga mun waya mai misalin karfe 8:23. Na ga miss call in shi wurin around karfe 8:58 na kira shi, kaga interval ɗin kusan minti 35 kenan. Bai daga waya ba, so kawai sai ban kara kira, wata ne dama kira da yi mun. Washe gari Juma'a, wani ma ban neme shi ba gaba ɗaya. Sai da daddare tukunna ya kusan karfe 8 da wani abu shi wani dare, sannan abokina yake so dan bashi wani sako, sai nace to kira Husaini. Na tura masa namba Husaini, kira shi, sai Husaini bai daga waya ba. Ni ma na kira Husaini in gaya mai cewa wancan zai bashi, zai karɓi sako a gurinsa, shi ma bai daga ba kusan sako, sai na kyale. sai ranar sai na kira kanin nasa shi ɗayan da suke tare Lukman na ce Lukman ya washi sakon nan ya washi abokin nawa so Lukman kawai sai abin to tun da ga ka ni kawai ban da ba ko mai tunanin ko mai batun da yawanci zaka zo lokacin yaran musamman ko mutun ya shiga wurin iyali ko kuma haka dai sabogin su haka sai mutum bai daga waya ko mai kira ka ba ka wasu rijista so ban da ba sai ranar Asabar tukunna da safe karfe 7 da wani abu sai shi ɗaya kanin namu ne shi wannan Lukman din sai kira ni cewa shi fatin je bai samu Usaini a waya ba kuma yana ta buga masa waya bata shiga ba tana ringin bai dauka ba yanzu ma kuma yazo yana buga bata shiga ma gaba daya switched off kenan so sai na ce to ya kira mata sai ce kuma yake tana ringin bata dagawa so da haka sai na ce to Lukman ya gangara ya je buga mana ya je kunkwasa shiru ba gode ba to ina tafiya ina ma daga Abuja zan je Kaduna gurin karfe 7 da wani abu din na kama hanya har sai gurin karfe 9 na shiga zariya sai na kara kiran Lukman din na ce yaya ka same shi ko sai ce a ya buga shi shi ya ma dawo office saboda kamar na gaya ma dama kawai tracking distance ne so zawa ka sai Usaini na ce aka kara koma ya koma ya tambaye mai gadin estate din gaba daya sai ya ce a shi tun ranar Alhamis da daddare shi ma bai gaji ta Usaini ba kuma ga motar Usaini tana nan a gurin parking a gurin sai ya ce to ka koma ka kwankwasa ya koma ya tara bugawa shiru sun ce to ka je ka nemi mutane ku je ku balle kofar ku je ku gani saboda haka bayan na dan bashi kamar minti 10 na ƙara kira ya ce a gashi na ta fada co-player da screen driver again na ƙara bugawa daga baya ya ce mun gashi na suna budewa kenan to can ma sai ya kira ni da kansa ana kira na kawai ya fashi da kuka yana abun nan to Allah ya sa ba shi kai bane wanda suke tare sai suka an shigo daga hannunsa so suka yi mun bayanin cewa gashi an shigo cikin gidan kuma an zo an tarar da gawar Usaini da shi da matarsa a cikin gida so wannan shine abin da ya faru
Malam Muhammad Awwal yi mana bayani lokacin bayan faruwar wannan al'amari akwai labaru da suke ta yaduwa cewa ko sun ci wani abinci ne mai guba ko mai faɗa mana kai da ka zo wani bincike kai kan wannan al'amari
to gaskiya ni dai yana gaya mun dama sai ci tun maza su je su gaya wa 'yan sanda to ya je gaya 'yan sanda kamar ya samu labari 'yan sanda suka zo tun da ni lokacin da daga Kaduna kenan sai na bani labarin ga abin da ya faru kawai na koma mota abin da na zo Kaduna ma ban yi shi ba kawai na shiga mota sai na kama hanya na karsa Abuja to ina hanya ma ta communicate na kira mutane da muke tare da su tare a nan wurin da aminan mahaifinmu da kuma wanda suke abokane ne a gare mu to ga abin da yake faruwa saboda haka mutane suka je da su just kawo yaron dauki tun da kusan shi kare ne sai kuma raguwar mutanen tattar da masu gaji suka kaya shi saboda haka lokacin nake tambayar yaron ina ga yana cikin rudani nace masa akwai wani abin abinci ne a gurin sai ya ce mun a'a ba to amma daga baya kuma sai na samu aka ce ai an akwai robot take away na abinci a gurin da aka gani kuma robot take away din nan da aka gani kamar abinci irin local abinci ne na irin mai wanda ake cewa a nan area da nan gurin mu a nan zan fu haka
eh da yake yana sai da abinci su
yawa yawa abubuwa haka to sai ta yar uwar ta ba da labarin cewa ga gurin matar da suka fi yawan siyan irin wannan local abincin a nan area zan fu to amma 'yan sanda suna kan bincike
Muhammad Awwal shin an riga an yi jana'izar marigayen nan ne ko har yanzu ana bincike
an yi jana'izar Usaini tun ranar Asabar suka tambaye ni akan su 'yan sandan sun ba da shawara idan za a yi bincike ko wani abu maybe zai iya daukar lokaci saboda haka ya muka gani in kuma kawai a rubuta statement ne da wane ne yanda muka gani ya kamata su yi hakuri mu ji bangaren ita ma yarinyar menene ra'ayinsu saboda haka da muka yi magana da su su ma suka nuna cewa eh sun yadda abin ne din amma duk wani abu da ya kamata da ake nema na shirya na bincike kafin abin ne sun ayi saboda haka kuma kafin abin ne sun yi dai gurgudu ko da na ƙara so lokacin ba a dauke su ba ma na tarar dai ambulance ta zo aka dauke su daga nan aka je asibiti zone 3 suka zo suka duduwa wanda za su duba dai ba zan iya cewa ga iya abin da suka ɗauka a matsayin samples ba daga nan kuma sannan muka wuce aka tafi aka je aka yi jana'izar su gaba ɗaya bayan su asibiti sun sallame mu da kitsin yana hannun 'yan sanda nan zone 3 daga nan wuce ce nan wuce command na da suke cewa ko so daga baya an yi transfer ɗin kitsin shekaran jiya ya koma can CID can kusa da area 10 ne ko 11 kenan kusa da CBN quarters ke.
Oh, CBN quarters, okay. Now.
To a nan kitsin yake kuma daidai gwargwado suna iya ƙoƙarin su akan binciken kuma muna sa ran insha Allah za a sami sakamako mai kyau a ƙarshe.
Shirin ciki da gaskiya zanta da shugaban masu canji na Zone 4 da ke kula da jihohin Arewa ta Tsakiya. Alhaji Shehu Usman Mahmud kan wannan babbar rashi da suka yi.
Sunana Shehu Usman Mahmud. Ni ne chairman na Association of the Rude Chain Operator of Nigeria na North Central Zone. Bangaren Central, North Central Zone. Muna da president overall.
Na arewa ta
Tsakiya Lagos.
Alhaji Shehu, yi mana bayanin me za ku ci kan wannan rashin wannan member na ku shi dan kungiyar ku shi Hussaini wanda aka samu gawarsa a gida.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kowa ya san zai mutu, tabbas. Gaskiya an muna mace na ci a filin nan da yawa. Ina nufin membobinmu na masu canji nan Zomfo, Abuja, da membobi da dama. Amma wannan ya taɓa ni sosai saboda wasu dalilai. Dalili na farko mahaifin shi ya rasu, ya zo ya same ni da ta kuka. Abin ya taɓa shi. Rasuwa mahaifin shi ya taɓa shi sosai. Rasuwa mahaifin shi ya taɓa shi. Ni nake ba shi abu. A ce mana shi yana kusa ba mu sani ba. Kuma an ce matarsa ana kyautata aihuwa gare ta nan da ko sati biyu uku ko wata. Ta kaga aka zo aka ce da shi da matar gaba ɗaya ba sun zama ba lokaci guda. Yan canji da ke nan Abuja abin ya taɓa mu gaba ɗaya. Abin ya taɓa mu sosai. Abin ya taɓa mu.
Amma Alhaji Shehu, wato a ƙarshe a nan idan su jami'an tsaro lokacin da suke gudanar da wannan bincike suka nemi wasu bayanai ko kuma ku haɗa kai da su saboda gano haƙiƙa ne abin da ya faru, za ku ba su wannan goyon baya?
A to ba dole ba ne hukuma haka ce. Hukuma haka ce. Hukuma ai dole ba za a dole ne. Sai dai kullum haka ta da magana kamar sabo yake dawa. Yadda ka sanya za a fi.
Masu sauraro, kamar da yadda aka ji, hukumar 'yan sanda na gudanar da binciken abin da ya haddasa wannan mutuwa mai tashin hankali. Kuma za mu saka ido don ganin sakamakon wannan bincike idan Allah ya ba mu dama. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya ji ƙanmu mutum ya kuma gafarta musu kurakuransu. Sai a biyo mako mai zuwa don jin wani sabon shiri. Yanzu a madadin Nasara da Nelly Kaya daga nan birnin Washington DC, ni Sarki Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Ga gaida Sarki Hashim Gumel. Masu saurari, yanzu kuma sai labarai amma a takaice.
A takaicen, faɗa tsakanin bangarorin shugabannin Sudan masu adawa da juna ya yi sanadiyar kisan akalla fararen hula 12 a Darfur a jiya Lahadi, a cewar wani likita a yankin da ke fama da rikicin. A jiya Lahadi, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya tattauna da shugaban Amurka Joe Biden ta wayar tarho a game da halin da ake ciki a yakin da ake yi a Ukraine. Biden ya ƙara jaddada goyon bayan Amurka ga Ukraine, ciki har da ci gaba da bada taimako ta fannin tsaro, tattalin arziki da jin kai, a cewar wata sanarwar da ta da fadar White House ta fidda a jiya Lahadi. A gefe guda kuma, Rasha ta ce China ta marawa shugaba Vladimir Putin baya a kokarin da yake yi na daidaita zaman lafiya a kasar, bayan dakatar da wani yunkuri na yi wa gwamnatin Kremlin tawaye da mayakan Wagner suka yi. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta bayyana cewa China ta ayyana goyon bayanta ga shugabancin Moscow a yayin wata ziyarar da ba a sanar ba da mataimakin ministan harkokin wajen Rasha Andrei Rudenko ya kai Beijing. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a jiya Lahadi ya yaba da kare aukuwar abin da ya yi ayyana cewar harin da 'yan Iran suka kai wa wasu 'yan Isra'ila a Cyprus.
To masu saurare, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima kaɗan da hantsi ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya. Za mu sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da Dadi Balawe da ya tsara shirin ya kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi. Ma'assalam.